Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 17 ga watan Oktoba shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa a yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin tunawa da ranar yaƙi da talauci a faɗin duniya. Haka kuma za mu ji halin da ake ciki game da cibiyar horar da kangararru da ke daura wadda 'yan sanda suka afkawa a wannan makon. Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya. Amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu jama'a, assalamu alaikum, barkamu da maraice ga labaran duniyar dalla-dalla. Shugaban Amurka Donald Trump yana fata a samu kyakkyawar tattaunawa a zaman da ake shirin yi yau Alhamis a birnin Ankara da ke Turkiyya, a yayin da mataimakinsa da sakataren gwamnatin kasar ke kokarin sa Turkiyya ta daina kai hare-hare arewa maso gabashin Siriya, yayin da shi kuma Trump yake ci gaba da kin amincewa da shi ya janyo hare-haren da aka kai don kakkaɓe mayakan Kurdawa daga kan iyakar kasar. Idan ba su daina ba, takunkumi da harajin da muka kakaba musu da sauran matakai da za mu ɗauka a kansu za su janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar Turkiyya, a cewar Trump a wani taron manema labarai a jiya Laraba. Trump ya gabatar da gwamnatinsa a matsayin mafi cancanta wajen sasanta tsakanin Turkiyya da Kurdawan, mayakan da Amurka ta dogara da su don samun galaba akan mayakan ISIS a Siriya. Haka zalika, kawar Siriya Russia ita ma ta gabatar da kanta a matsayin mafi wacce ta fi cancanta ta shiga tsakanin Siriya da Turkiyya, bayan da Kurdawan suka haɗa kai da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad don gudun kada mayakan Turkiyya su murkushe su. Ana sa ran cewa Erdogan zai tafi ya haɗu da jami'an Amurka a ranar Talata don tattaunawa a birnin Sochi a Russia. Shugabannin Birtaniya da gamayyar kasashen Turai sun bayyana cewa sun kulle yarjejeniya bayan wata bita akan shuruɗin ficewar Birtaniya daga gamayyar kungiyar ta Turai. Firaminista Boris Johnson ya bayyana yarjejeniyar da nasara da sake basu ƙarfin iko faɗi a ji. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Majalisar Birtaniya ta tabbatar da yuwar Brexit a ranar Asabar ɗin nan, don gwamnati ta maida hankali akan muhimman al'amura. Shugaban ƙasashen Turai Jean-Claude Juncker ya bada kai boriya hau a don ƙasashen biyu su samu daidaito a tsakaninsu bayan kwashe sama da shekaru uku ana tattaunawa, inda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa inda rai da rabo kuma mun yi sa'a. Bayan da hukumar leken asirin Amurka ta hana jakadan haɗaɗɗiyar ƙasashen Turai a Amurka Gordon Sondland bayyana a gaban kwamitin bincike na 'yan majalisar wakilai a makon da ya gabata, a yau Alhamis ne ake sa ran cewa zai bayyana a gaban mahukuntan da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump dangane da alaƙarsa da ƙasar Ukraine. Kwamitin da ya hada da kwamitin leken asiri na harkokin waje da na ayyuka na musamman za su gana cikin sirri, inda ake sa ran Sondland zai bada ba'asin cewa Trump ya yi niyyar kai ziyarar aiki don ganawa da takwarar aikinsa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky har ya yi na'am da fara binciken akan abokin adawar Trump na jam'iyyar Democrats. Sondland mai baiwa takarar Trump tallafi na daga cikin jami'an jakadanci da suka baiwa gwamnatin Ukraine shawara akan yadda za su aiwatar da bukatar Trump bayan wayar talho da ya yi da Zelensky a watan Yuli. A tattaunawar wayar talho da suka yi, Trump ya bukaci shugaban na birnin Kyiv da ya masa alfarma, inda ya bukaci Ukraine ta fara bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa don ɗan takarar jam'iyyar Democrats kuma tsohon shugaban ƙasa Joe Biden da kuma irin harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter yake gudanarwa. Masu sauraro kada a sha'afa labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Dan majalisar Amurka Elijah Cummings kuma ɗaya daga cikin jigo akan binciken da majalisar wakilan Amurka ke gudanarwa ya mutu ya rasu yana shekaru 68. A wata sanarwa da ya fito daga ofishin marigayin a yau Alhamis ya bayyana cewa Cummings ya mutu ne a sakamakon rashin lafiya da ya dade yana fama da shi. A ƙarshen watan jiya ne marigayin ya sanar da jaridar Baltimore Sun cewa yana murmurewa daga rashin lafiyar da yake fama da ita kuma yana shirin shigowa birnin Washington idan majalisa ta ci gaba da zama a wannan makon. Marigayin dan asalin Baltimore a jihar Maryland ya kasance shugaban kwamitin ayyuka na musamman kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Daga ƙarshe kuma Amurka ta buƙaci duk jami'an jakadancin China da ke ƙasar da kuma jami'an gwamnatin China da suke da niyyar kawo ziyarar aiki ƙasar da neman izini daga ma'aikatar tsaron ƙasar Amurka akan duk wani taron da za su gudanar ko halarta akan lokaci. Haka zalika ta buƙaci makarantu da cibiyoyin ilimi. Ba a buƙaci jami'an jakadancin China da neman izini don gudanar da taro ba, illa abinda aka buƙaci su yi shine sanar da ofishin tsaron ƙasar akan lokaci. A China hukumomi na buƙatar jami'an jakadancin Amurka da ke China da neman izinin gudanar da taruka irin waɗannan. Abinda muke ƙoƙarin yi shine biyan kura da aniyarta. Burin da muke fatan cimmawa shine gwamnatin China ta dada amincewa da jami'an Amurka da ke ƙasar, a cewar wani babban jami'in tsaron Amurka a tattaunawar da yi da manema labarai a jiya Laraba.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da yau ranar 17 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kuma wayar da kan mutane kan yadda za a yaƙi talauci a faɗin duniya. Game da wannan rana ne kuma wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya haɗo mana wannan rahoto.
Ranar 17 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bukukuwa ko kuma lekcoci akan dabarun kawar da talauci a duniya. An dai fara gudanar da wannan rana ne tun a shekarar 1993 a ƙarƙashin tutan Majalisar Dinkin Duniya. Wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Fada Joseph Resinki shine ya ƙirƙiro wannan rana wanda kuma yayi daidai da shekaru 32 kenan da ya gudanar da ayyuka a kowace ranar 17 ga watan Oktoba domin tunawa da masu ƙaramin ƙarfi da kuma yin bita akan hanyoyin da za a bi domin kawar da talauci ko rage shi a tsakanin al'ummar duniya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya dai, wannan rana zai baiwa sauran al'umma damar yin nazari da kuma fito da dabarun kawar da talauci a tsakanin sauran al'umma. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da talauci, kuma gwamnatin Najeriya ta sha ɗaukan matakai daban-daban da inganta rayuwar al'ummata da zuma kawar da talauci. To sai dai kuma shirye-shiryen na gwamnati na fuskantar matsaloli daban-daban. Naji ta bakin wasu 'yan Najeriya game da wannan rana da kuma halin talaucin da suke ciki ko kuma suke gani a Najeriya.
To gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah don game da wannan rana da ake buki na kawar da talauci a duniya.
To yanzu zaka iya cewa kamar yanzu talauci ya kau a Najeriya?
Ina talauci akwai shi sosai kwarai kuwa akwai shi da yawa.
Kana jin wannan radadi kenan?
Ina ciki ga sosai kan sosai, ina ji sosai kuwa talaucin nan.
To baba ka ji dai wannan rana da kawar da talauci a duniya, me zaka ce?
Yawa, akwai abin da zan ce. Na yi murna da wannan rana da ake ce ranar kawar da talauci, amma mu nan Najeriya dai kawar da talauci muna dai ji ana faɗa, amma Najeriya kawar da talaucin yana da matsala. Me matsalar? A kwanan nan da aka rufe border ita ma ƙara talauci ne, amma ko da yake waɗansu sun ce shi ne yafi, amma ni a ganina ba shi ne fi a bar border nan a buɗe. Yanzu da aka rufe rufe bodan nan mun ga mutane musamman wanda suke duk sun tafi waɗansu ma kabu-kabu suka kama waɗanda suke suna da kan bodan suna aiki saboda haka mu anan dai bamu ga maganar kauda talaucin nan ba Najeriya
amma gwamnati na cewa ana tallafa muku da ƴan kudade domin juyawa da sana'o'i
a kai wannan jin labari muke mun maka mai inda ka fada an ce ana bayarwa mu bai so kanmu ba tukunna ba
lokacin da zan yi akan maganar talauci da ake magana na duniya a yanzu haka dai mu gaskiya maganar ƙasa ta Najeriya ko kuma in ce arewacin ƙasa ta Najeriya abin ya ta'azzara saboda a yanki na da local government dita da local government din dake makwabtakan local government dita abin ya ci cira wanda zaka ga a sati da zaka ga mota bata wuce 3 zuwa 4 ba tsakanin wannan local government din an tattaro an taho Lagos zuwa neman kuɗi neman ayyukan da babu su a arewa ake yi dan samu to sai kaga yanzu a sati ana samun mota 20 a cikin wannan local government din guda biyu
babu ne cikin murai Amurka daga Lagos naji tausayi da yana naji tausayi da yana to ya aka dan aure me ya faru wallahi shugabanni kutuna rabbana yayyo to madalla a gaida baban gida Jibrin idan Allah kai mu ashirin mana la'asar za mu kawo muku wani rahoto makamancin wannan kuma akan shi za mu bude muku layin waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku cikin wannan makon ne dai ƴan sandan jihar Katsina suka afka wata cibiyar horar da kangararru dake garin Daura inda ta kubatar da ƴan makarantar tare da kama malamin su wakilin Musani Sha'ibu Malam Fashi ya samu mana ƙarin bayani kan wannan batu
game da wannan al'amari ya sanya na je ofishin mai girma kwamishinan ƴan sanda na jihar Katsina CP Buba Sunusi ranka yadda bayan da kuka taho da shugaban wancan makaranta ta Daura Malam Bello da kuma ɗaliban da kuka ƴanto su yanzu a yanzu ina ake
to a halin yanzu dai mun yi bincike kamar yadda ya cancanta mu yi kuma mun gabatar da shi zuwa ga kotu saboda kotu ci gaba da aikin ta inda muka tsaya
to su waɗannan ɗalibai su 67 da kuka ƴanto su yanzu suna ina ne
to kamar yadda ka sani ɗaliban nan da mafi yawan su ba daga gidan talakawa suke ba iyayen su daga samun labarin abin da ya faru sun zo sun kwashi yaran su daga wannan gidan
tun a can kenan suka fara daukan su
tun daga can Daura dama na tura ƴan sanda a gadin gidan da sauransu akan dama za mu gwamna ya riga ya bada doka za a kawo motoci gwamnan jihar Katsina Right Honorable Bello Masari ya riga ya bada doka a samu motocin da za kai su wa iyayensu duk jihohin da suke to amma iyayen da kansu suka zo suka amshi waɗannan yara da suka rage a wannan gidan suka wuce
ba ku ɗaya da ya rage a halin yanzu
ko mutum ɗaya babu wanda ya rage a halin yanzu
to ranka dai akwai waɗanda a jawabinka ka ce an tabbatar muku da cewa su sun gudu ko akwai kokarin da kuka yi na kamo su kuma ko da an samu an damƙo wasu daga cikin su
a to ka san waɗannan yaran nan dai da suke wannan gidan ladabtawan ba mahaukata ba ne suna da hankalinsu sai dai an ce ƙangararru ne sun san inda suka fito sun san garuruwansu sun san komai game da iyayensu so muna kyautata zaton guduwan nan da suka yi za su koma gidajensu amma in ba su koma gidajensu ba in muka samu complaint daga wurin iyayen cewa ba su koma gidajensu ba to kaga za a yi za mu iya kokarin mu taimaka wa iyayen ko da su suka kawo su da hannunsu amma za mu taimaka a matsayinmu na jami'an tsaro mu taimaka a nemo su ko ina suka shiga
su akwai wanda ɗalibai suka yi zargin suna yi masu luwaɗi akalla kamar mutum 3 ne nake jin suka yi jawabi a shekaran jiya da muka ji shin an yi kokarin kamo wasu daga cikin waɗannan mutanen 3 ko kuma dukansu
mun kama guda ɗaya a cikinsu yaran nan dai guda 3 ko malamin nan guda 3 da shi Malam Bello ya sa su a wannan gidan su dinga kulawa da su kuma suna karantar da su suka bijire suna wannan shigantakan luwaɗi da yaran nan da wannan abin ya faru suka gudu kuma ƴan Nijar ne so muka ba da cigiyar nemo su ɗayansu bai da labari bai san mun riga mun ba da hoton shi da komai akan iyaka ba yana zuwa kan iyaka aka kamo shi yanzu haka yana hannu shi ma za mu kai shi kotu
sauransu biyun kuma fa ana nan
sauran guda biyu muna nan muna neman su kuma insha Allah duk inda suka shiga a duniyan nan ko sun wuce Cameroon din ne zamu hada kai da jami'an tsaro na Cameroon mu nemo su
tabakin commissioner yan sanda na jihar Katsina Sifi Buba Sunusi kenan sanisha malfashi murya Amurka daga Katsina a Nigeria
to Allah ya kyauta a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 11:15 na safe ga shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda yafi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci Cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kansa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da
haka. Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba da sauran dalilan da yasa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa
me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi
kamar dai yadda wacin malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan zasu zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu
to likita menene alamomin irin wannan zazzabi
yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki mataki ba sai mutun ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abinda ake cewa koma wato su wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda zasu tabbatar masa cewa eh wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa
to likita zai iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa
zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini yayi kadan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli
suwa cutar tafi barazanar kamawa
yawanci sun tafi kama wadanda garkuwar jikin su bata da kwari akan zazzabin cizon sauro misali yara mafi yawanci yan kasa da shekara 5 da mata masu juna biyu da kuma wadanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato wadanda ake cewa non endemic malaria zone suka zo su can kasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba, ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi kasa. To waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana daukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba, watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lau su yi wasan su su yi harkokin su, in lokaci ya kuma za ga wasu dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. Yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki, amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din.
To likita, akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar, misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa, sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne, amma ba wai dan ita kanta cutar ba. Misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci, misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo, saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gaba ɗaya yana karuwa. To a lokacin ana iya samun karuwar cutar, amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane, a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne.
Shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa, misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta?
Kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne, ba wai an samu bambanci bane akan kwayar, a'a kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din, ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da ƙarfi shi yasa hatar ta azara. Saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan, ba wai bambanci bane.
Menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa?
To yana da illa matuka. A duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara. Sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama, wasu su samu kurunta, wasu su makance, wasu su samu tabin hankali, waɗansu kuma su samu har jikin su suna a cutar jijjiga epilepsy kenan, wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama, wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko hai ɗabi'a su yana iya shafa. Wasu zai zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane, wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa.
Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwa, wannan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin?
Muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa, akwai matakai a asibitoci da za a dauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba, ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba, amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba, ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da ƙyar ya tashi daga wannan ciwon. Likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi. Inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma. Har yanzu al'umma ma ko waɗanda abinda za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne, to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba, to waɗannan sun fi samun matsala.
Ana iya warkewa daga cutar? Misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba?
Ana iya samu, akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala, amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba.
To likita, yaya ma ake jinyar mai fama da cutar, misali in ta fara haifar masa da wani matsala?
To wannan jinya ce da dole sai a asibiti za a yi. Chemist ba zai ba wani ganin duk kame-kame ba zai ba. Asibiti ne za a dauki wannan mataki, su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi. Kuma waɗanda suke jinya an koya musu, an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi. Wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care, wato karta kwana, inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu.
To likita, yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To gaskiya suna da yawan gaske, saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauron da ke kawo matsala, misali a nan ƙasar, ita wannan ƙwayar cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa, kuma ita tafi kawo wannan matsalar, saboda haka akwai su da yawa. Akwai waɗanda kafin aje asibiti sun rasu, wasu kuma ma ba aje ba a zuwa asibitin, saboda haka mutane da dama. Amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan, akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala.
To likita, wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawara ta farko ita ce dai wadda kullum muke bayarwa, kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu dan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyangyasa, kuma ya shigo cikin jama'a ya cicici jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka yi kokarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu, a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa, za a samu sauki matuka. Idan aka yi amfani da irin wuyanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma, za a samu saukin wannan matsala. Sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma. Sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan, kar a yi tunanin cewa ba ciwon asibiti ba ne. Mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne, saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka.
To masha Allahu, masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. A nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hawwa Umar. To kafin mu sallama ga Aisha ta dama da takaitattun labaran duniya.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump yana fata a samu kyakkyawar tattaunawa yau Alhamis a birnin Ankara da ke kasar Turkiya, a yayin da mataimakinsa da sakataren harkokin wajen kasar ke kokarin sa Turkiya ta daina kai hare-hare a arewa maso gabashin Siriya, yayin da shi kuma Trump din yake ci gaba da kin amincewa shi ya janyo hare-haren da aka kai don kakkaɓe mayakan kurdawa daga yankin iyakar kasar. Shugabannin Burtaniya da na tarayyar Turai sun ce sun cimma yarjejeniya akan sharuɗin ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai da aka yi wa kwaskwarima. Firayim Ministan Burtaniya Boris Johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai, wadda ta kwato masu damar fada a ji. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Majalisar Dokokin Burtaniya ta kammala batun na fita daga tarayyar Turai ranar Asabar din nan, don gwamnati ta samu damar mai da hankali akan wasu muhimman abubuwa. Bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hana shi bayyana gaban wani kwamiti a makon da ya gabata, yau Alhamis ake sa ran jakadan Amurka na tarayyar Turai Gordon Sondland zai bayyana a gaban 'yan majalisar wakilan Amurka da ke gudanar da bincike akan yiwuwar tsige shugaba Donald Trump dangane da alakarsa da kasar Ukraine. Kwamitin leken asiri da kwamitin da ke sa ido yana kula da harkokin hukumomin kasar da ayyuka da aiwatar da manufofin gwamnati za su gana cikin sirri, inda ake sa ran Sondland zai ba da bahasin cewa gayyatar zuwa fadar White House kawai Trump zai yi, ba shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ba, in har yayi na'am ya gudanar da binciken akan abokan adawar Trump na jam'iyyar Democrat.
To madalla, masu sauraro, nan muka karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da zamu bude muku layi ko kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azar ta ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Scratch wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Dan Crawford, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa karo kashe rediyon ku domin Amina da Yusuf na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.